الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan ka ƴan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Litinin a yau 11 ga watan Ramadan, hijira 1441, wanda ya daidai da 4 ga watan 5 miladiya 2020. Cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki, muna cikin suratul Furqan insha Allah ta'ala. Yanzu za mu tashi kan aya ta 54 wadda je an karanta ta, amma ba mu yi sharhinta ba. Insha Allah ta'ala yau za mu tashi ta kanta. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. وكان ربك قديرا.
نعم وبنجي الله مدوكين سركي يشي وهو الذي خلق من الماء بشرا. الله مدوكين سركي شيني وندا يا هلتشي دان ادم دغ روا فجعله نسبا وسهرا. يسن ياشي نسبا دكما سركي. وكان ربك قديرا وبنجي كمي ايكوني. wannan aya ci gaba ne a bayanin iko na Allah madaukakin sarki da kuma ayoyi da suke nuna cancantar Allah madaukakin sarki da bauta. Daga ciki kasancewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci, shine wanda ya halitta gaba daya. Daga cikin halittar da Ubangiji Allah madaukakin sarki akwai halittar mutum. Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa minal ma'i bashara. Ubangiji shine ya halicci mutum daga ruwa. Ay khalaqal insana min nutfatin da'ifa. Ya halicci dan Adam daga dugan mani mai rauni, kamar yadda ya bayyana a wasu ayoyin daban na yadda ya samar da dan Adam. Farkon uba ga ƴan Adam shine Annabi Adam alaihi salam, da yadda Allah ya halicce shi daga turbaya. Daga kuma Annabi Adam da matarsa Hawwa aka ci gaba da samun tsatso na dan Adam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يا ku mutane ku ji tsoron ubangijin ku wanda ya halicce ku. ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida, wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine Annabi Adam. wa khalaqa minha zawjaha, ya halicci matar wannan ran daga wannan ran. kamar yadda hadisi ya nuna an halicci nana Hawwa daga hakarkarin Annabi Adam alaihi salam. wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa. daga wadannan rayuka guda biyu Ubangiji ya yada mutane maza da mata. to dan haka anan shine Allah yake cewa Allah shine ya halicce dan Adam daga dugon mani, shine almadin da Allah yake nufi. ya daidaita shi, ya sanya shi mai cikakken halitta. sai kuma Allah ya dan Adam din zakaran wa unsa, namiji da mace. Allah ya yi namiji kuma ya yi mace, kama ya sha'u, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake so. faja'alahu nasaban wa sihra, sai Allah ya sanya wannan dan Adam din da ya halitta sai ya kasa su gida biyu. nasaban dangane, ma'ana wane dan wane, wane ya haifi wane. wa sihra ko kuma bangaren siriki, a ce wane sirikin wane ne, ma'ana farkon lamarin dan Adam da ne, wani ne zai haife shi. daga baya shi kuma in yi aure sai ya zama kuma siriki na wani, sai ya zama yana da sirikai maza da mata, kuma yana da ƴan uwa makusanta. wa kana rabbuka qadira, ubangijinka Allah madaukakin sarki mai iko ne, mai ƙarfin iko ne. a Imam Az-Zamakhshari cikin littafinsa Al-Kashaf yana cewa Allah ya raba mutane gida biyu. duk inda ka ga mutane gida biyu ne, zawi nasabin, wanda suke ma'abota nasaba, ma'ana ƴaƴan wane ko kuma ƙannan wane ko ƴan uwan wane, su ne ma'abota nasaba. a zukuran nun sabu ilaihim fa yuqalu fulan ibn fulan, a ce wane ɗan wane ko fulanatu bintu fulan ko wance ƴar wane. kaso na biyu zawatu sihir, waɗanda suke sirikai. ina san yusahir bihinna, mata wanda mutum kuma zai ma'ana ba da auren su ya zama sirki na wasu. To anan wasu malami suka ce abinda ake nufi na saban wa sihira shine namiji da mace, shine ma'ana na saban wa sihira. Wane dan wane, wane dan na zai haifi ya'ya mata, su kuma mata din su zai ba da su aure sai zama kuma sirkin su wane. Shine daidai da fadin Allah, faja'ala minhu zawjayn az-zakara wal unsa. Allah ya sanya mata guda biyu, az-zakara wal unsa, ma'ana namiji da kin ma'ana ƴaƴanku waɗanda kuka gada, ƴaƴanku waɗanda ma'ana kuka bari za su gaje ku. Namiji yana da rabon mata biyu, anan Allah ce ƴaƴanku. Suka ce ƴar mutum ta bangaren zina bata shiga ba dan bata zama ƴarsa ba a shari'a. Yace wannan haka ne a ijma'in malami ba za ta yi gado ba. Duk wanda aka haifa ta hanyar zina ba ta hanyar aure ba, ijma'in malami ba zai gado ba. Sai dai in wata matsala ce daban, mutum ya yi wa mace ciki ta haifi ɗa, kuma ya yarda ɗan nashi ne, ita ma ta tabbatar cewa shi ne cikin, to wannan wata matsala ce daban. Amma wanda za ta je cikin banza ta haifi ɗa, ta zo ta ce na wane ne, ce bai yarda ba, ai ta bugawa, to wannan dama ba zai gaje shi ba, ko da an ce ɗan shi ne tunda shi ya yi cikin aka haife shi. To sai ce ba ɗaya ba ce. To amma ta ɓangaren kuma halitta, ba a shakka daga jin daga ruwan wannan mutum aka halicci wannan yarinya. Don haka ya ce ta wannan ɓangaren bai kamata ya aure ta ba. Da haka anan shi Allamatu Shankiti ya yanke abinda ya fi rinjaye, ba ya halatta mutum ya auri ƴarsa ta ɓangaren ma'ana zina, don duk da ƴarsa ce ta ɓangaren halitta, to amma ba ƴarsa ba ce, duk da cewa ƴarsa ce ta ɓangaren halitta amma ba ƴarsa ba ce a shari'a. Da haka magana mafi inganci ba ya dacewa ya aure ta. A ƙarƙashin wannan aya za mu ga cewa idan mutum ya duba zai ga mata a ɓangaren namiji kala biyu ne. Akwai wanda an haramta masa ya aure su saboda waɗannan mata ɗin ƴan uwansa ne na saba. An haramta mutum ya aure yarsa, ya auri ƙanwarsa, ya auri ƴarsa da ya haifa, ya auri ƴar ɗan uwanshi, ya auri kaza, duk waɗannan an haramta. Kaga wannan ta ɓangaren na saba ne. Akwai kuma wanda aka haramta su ta ɓangaren siriki, kamar haramun ne mutum ya auri uwar matarshi wadda ta haife matarshi, haramun ne mutum ya auri ƴar da ɗansa ya aura ya saki, haramun ne mutum ya auri waraba'ikum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Idan mace ta zo da agola, ka auri mace ta zo da agola, kuma har ka riga ka zauna da matar ka aure ta kun tare, haramun ne ka auri wannan ƴar da ta zo da ita. Hakanan almuhsanatu minan nisa, matan da suke da wasu mazaje, mata aure da wani ya aura, haramun ne wani ya zo ce yana son ta zai aure ta. To waɗannan kuma ta ɓangaren nasaba ne. Da haka dai an haramta namiji mata ya aura, wasu malamai na cewa bakwai ta ɓangaren nasaba, bakwai kuma ta ɓangaren sirkantaka. Da haka baya halatta ya aure su. To wannan aya ita ma tana mana bayanin iko na Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki, ta yadda ya kasa halitta gida biyu, nasaba da kuma ɓangaren sirkai. Wa kana rabbuka qadira, Ubangijinka mai yawan iko ne, mai iko ne akan dukkan komai. Babu abinda Allah Maɗaukakin Sarki bai da iko, sai Allah ya ce mai.
Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira.
Na'am, Allah ce wa ya'buduna min dunillah, suna bauta wa koma bayan Allah, ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, abinda baya amfanar su baya cutar da su. Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira, hakika kafiri dangane da Ubangijin sa mai taimakawa ne. Anan Allah Maɗaukakin Sarki yana bada labarin wautan mushrikai wajen bauta wa wani Allah daga cikin gumaka. Duk da waɗannan ayoyi da Allah ya jiro, na halittar dare, na samar da rana don ta zama lokacin zirga-zirga, dare ya zama lokacin hutu, na yadda Allah ya halicci ƙoramu ko koguna guda biyu, wannan ruwan shi mai daɗi, wannan ruwan shi ba daɗi, kuma suna tafiya ba tare da sun haɗu ba. Ko kuma Allah ya samar da kalabi a duniya a lokaci guda, wani kogin zaka ji ruwan shi gishiri ba ya shawuwa, wani kuma ruwan shi daɗi. Duka kamar yadda muka yi bayani an fassara ayar da waɗannan ma'anoni, da yadda Allah Maɗaukakin Sarki ya halicci ɗan adam, ya halicci mutum, duk da wannan ayoyi sai aka wayi gari mushrikai suke bauta wani Allah. Wannan abinda suke bauta wani Allah ɗin ma la yanfa'uhum, abinda ba zai amfane su ba, wala yadurruhum, kuma ba zai iya cutar da su ba, ma'ana abin bai iya musu amfani, to wace riba za su samu a wajen bauta masa. Wala yadurruhum, ba zai cutar da su ba, to me zai sa su bauta masa ne in ba su bauta masa ba abinda zai yi musu dan haka wannan abu bai cancanta a bauta masa ba da abinda ba zai amfana ba zai cuta ba ba abin bauta bane sai Allah ce wa kana al-kafiru amma yadda lamarin yake shi kafiri ya kasance dangane da ubangijin sa ala rabbih dangane da ubangijin sa zahiran mai taimakawa ne ma'ana mai taimakawa ne kan tafarke shedan ya taimakawa wanda suke mabiyan shi akan waɗanda suke bayin Allah amma duk da haka Allah ya gaya mana bayinsa nagartattu su ne masu yin galaba to shi wanda yake yana bauta wani Allah madaukakin sarki shi kafiri kullun kokarin shi yaga an sabawa Allah a wani gurin Allah ce wattakhazu min dunillahi aliha sun riƙe wasu alloli kuma bayan Allah sai Allah ce la'allahum yansurun ko a taimake su a ba su agaji sai Allah ce la yastati'una nasrahu ba za su iya taimakon su wa hum lahum jundun muhdarun su ne ma suke zuwa su yi taro su yi kwamba su yi haɗuwa su kafa runduna don su kare waɗannan abubuwan da suke bautawa ma'ana su ne suke ƙoƙarin su kare allolin nasu ba allolin ba ne suke ƙoƙarin su kare su to wannan ya nuna rashin cancantar waɗannan abubuwa da bauta Allah maɗaukakin sarki shi ne kaɗai abin bautawa wannan kalma da muka fassara wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira kamar da muka yi bayani ita kalma az-zahir a lugha tana nufin al-mu'in mai taimako kamar yadda Allah ce wal mala'ikatu ba'da zalika zahir da inda yake cewa qala rabbi bima an'amta alayya falan akun zahiran lil mujrimin bazan zan mai taimako ga masu laifi ba da haka wa kana al-kafiru kafir ya kasance ala rabbihi dangane da ubangijin sa zahiran mai taimakon shedan ne mai taimakon rundunar shedan ne kan yin adawa da Allah da manzon Allah kafiri yana taimakawa shedan sai su hadu su yaki waliyan Allah allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya ash-shaytani inna kayda ash-shaytani kana dha'ifa to haka ma'ana malamai suka fassara wannan kalma din to kafiri kullun abin da yake yi kokarin yaga an sabawa Allah madaukakin sarki to anan Allah madaukakin sarki yana nuna mana bauta ta waɗannan masu bauta wani Allah domin suna bauta abin da bai da amfani baya cutarwa kuma shi kansa kafiri ma shine mai kokari ya taimaka wannan abu wajen sabawa Allah sai kuma Allah ya ce mai
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا وتوكل على الحي الذي لا يموت وصبه بهمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا
نعم الله يقول وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما يقولك يا رسول الله إلا مبشرا فأتكنا ينبشارا ونذيرا كما كنا ينقلقديه قل كشي ما أسألكم عليه من أجر بانا تنبيك ونلادة أكن ونن إسد ساقود نكيه إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا سيدي واندي قداما يركي تفركي زواغ أبنك جنسي وانا أيكي نداء نبيي وتوكل على الحي الذي لا يموت قدو غرا أكن لا يي واند بايا متوى ألا مدوك كنسر كشي وصبي بحمده كي تسبيه تارد قودي مسا وكفى به بذنوب عباده خبيرا وبنجي الله مدوكين سركي يا ايشي مي بادا لاباري دانغاني دا مساني دانغاني دا ذنوبان باينسا وبنجي الله مدوكين سركي ا wannan aya yana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi ne dan yi wa mutane wa'azi dan ya gargadi mu kafirai ya kuma yi mu ne bishara wama arsalnaka bama aiko ka ba ya rasulullah illa mubashiran faci kana bushara lil mu'minina ga mu'minai wa naziran kana yin gargadi lil kafirina ga kafirai yana yin bushara ga aljanna ga duk wanda ya bi Allah yana gargadi da azaba da za a je a tarar da ita a gaba ga wanda ya saba wa Allah wannan shine aikin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dunkule wa'azi hada da bushara da gargadi bushara ga wanda duk ya bi Allah da manzon Allah kamar yadda zamu ga wannan bushara tana nan a cikin alqur'ani wurare da dama wa bashirul ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar ubangiji ce kai bushara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai za su samu aljannatai da ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsu. Wani gurin Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata suna da aljanna kuma da ƙari. Wani gurin Allah ce innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai suna da aljannar firdausi a matsayin masauki makoma gare su. To haka bisharar tana nan da yawa a cikin alkur'ani ga mu'minai, haka nan gargadin yana nan da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, yana jan hankulan mutane, yana musu gargadi, yana gaya musu ji tsoron Allah, akwai ranar da za a tsaya, akwai ranar da za a hisabi. To wannan shine aikin da muka aiko ka ya rasulullah. Sai Allah ce kul ka gaya musu ma as'alukum alaihi min ajrin, bana tambaye ku wani lada akan wannan isarwar, akan wannan gargadin, ba wani lada da nake cewa ku bani ladan na isar da wannan gargadin, ina yin wannan ne dan neman yarda Allah, balantana ku ce na matsanta muku. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ce duk wanda ya musulunta sai ya bada wani abu, ko duk wanda ya musulunta zai dinga bada wani abu. To da wani sai yayi ko kuka yayi korafin cewa an dora masa nauyin da ba zai iya saukewa ba, dan haka ba zai musulunta ba. To sai manzon Allah ce ba na tambaye ku wani lada akan wannan abin da nake yi, ba na tambaye ku wani lada, ba na bukatar wani abu na dukiyar ku, ina yi ne dan isar da sakon Allah, ina yi ne dan neman yarda a gurin Allah, kamar yadda dukkan annabawa abinda suke ga mutanen su kenan. Akwai aya da mutane da yawa suke fassara ta ba daidai ba, kulla as'alukum alaihi ajran illa almawaddati fil qurba, kace ba na tambaye ku wani lada sai dai soyayya a cikin kusanci. Sai su fassara cewa manzon Allah baya neman komai da gurin mu sai dai huso ahlul baiti. Wannan fassara ba shine abinda aya take gwada ba. Abinda aya take gwada, manzon Allah baya tambayen mu lada, baya bukatun mu biya shi akan wannan sako da yayi isar, illal mawaddata fil qurba, abinda yake so ga waɗannan kafirai su tana soyayya cewa shi dan uwan su ne, su jika wannan zumunci, su kiyayi jizguna masa da musu wani abu, wannan kullun yake so su kalla, ba wai yana so su biya shi wani lada ba. Dan haka anan Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu ya rasulullah ma as'alukum alaihi min ajrin, bana tambaye ku wani lada ko sakamako akan wannan wa'azi. Sai Allah ya ce illa man sha'a, sai wanda ya ga dama an yattakhiza ila rabbihi sabila, ya riki tafarki zuwa ga ubangijinsa. Me ake nufi? Ba wani lada da nake roƙon ku, amma wanda ya ga dama zai ɗebi dukiyarsa ya ciyar dan ya samu lada gurin Allah, wannan an yi izini. Shi ne ma'ana illa man sha'a, sai wanda ya ga dama an yattakhiza ila rabbihi sabilan, ya riki wani tafarki zuwa ga ubangijin shi ta me? Ta hanyar ciyarwa da dukiyarsa. Ko kuma illa man sha'a, sai dai wanda ya ga dama lakin man sha'a, amma wanda ya ga dama ba na neman wani abu a gurin ku na lada, amma wanda ya ga dama to ya shirya ya bi tafarkin madaidaici ya koma zuwa ga Allah, wanda kuma ya bace kanshi ni dai ba na neman komai a gurin ku. Sai Allah ya ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, ka dogara akan rayayyen da baya mutuwa. Alhayy Allah kenan rayayye, yana cikin sunayen Allah alhayy, Allahu la ilaha illa huwa alhayy alqayyum. Alhayy shine rayayyen da baya mutuwa, rayuwar da mutuwa bata gabace ta ba, kuma nan gaba ba za ta riske ta ba, ita ce rayuwa ta Allah. Amma duk wani abin da gani mai rayuwa da babu shi, Allah ya samar da shi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Amma duk wani abin da ka gani a duniya da babu shi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a hal ata 'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. دا كان دان ادم ما با امبتنش بابو شي. ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تو دان هكا الله شيني رايوشي تنتنا نان هو الاول والاخر والظاهر والباطن. شيني الاول وندا بابو فرقو غا فرقون شي، الاخر كما بابو كرشي غا كرشن شي، الظاهر والباطن. دا هكا انا الله شي وتوكل على الحي الذي لا يموت، ka dogara akan rayayen da baya mutuwa. Ma'ana cikin lamarinka duka ya rasulullah ka zama mai dogaro ga Allah madaukakin sarki, dogaran da yake dogaro ga wanda yake baya mutuwa, ya zama ka sanya shi shine makomaka gare shi, zaka mai da lamarinka Allah ya isar maka, kuma zai kare ka, kuma zai karfafa ka, kuma zai baka nasara. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata. Sai Allah ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah zai kare ka daga mutane, ba wani wanda ya hana ka isar da wannan sako. Duk wani abin da za a yi ne amma kuma Allah zai kare ka dan ka dogara ga Allah madaukakin sarki. Idan har an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya dogara ga Allah, to ina kuma ga mu'min babu aula. Dama manzon Allah yana dogaro ga Allah. Me ake kira tawakkuli, dogaro ga Allah? Shine ka bi duk wani sababi na abin da kake nema. In kuɗi kake nema, bi hanyar neman kuɗi. Idan ilimi kake nema, bi hanyar neman ilimi. In abinci kake so ka ci, bi hanyar da zaka samu abincin. Amma a zuciyarka kana mai imani Allah ne mai bayarwa, ba sana'a bace take bayarwa, ba kuma kokarinka ne yake sa ka samu ba, Allah ne yake bayarwa. Idan ka dauki sana'a ita take bayarwa, akwai sana'a da yawa da wasu yi kuɗi da ita, wasu kuma ba su da kuɗi kuma irin ta suke yi. Idan ka dauki cewa a'a ai kai ne kokarinka yake bayarwa, to akwai wanda yana da kokari bai kai naka ba, kuma yana da abinda yafi naka yawa, kaga kenan ba kokari bane yake bayarwa. Wa yake bayarwa? Allah. To wannan shine tawakkali. Kana mai nema, kana mai kuma imanin Allah ne mai bayarwa. Zuciyarka tana damfara da cewa Allah ne zai baka, amma kai kana amfani da sababi. Barin amfani da sababi, mutum ya zauna ya ce shi ba zai bi sababi da Allah ya ce kaza sababin kaza bane, amma yana jin wai tawakkali yake, wannan kuskure ne. Banwa wannan yana ma suka cikin tauhidin mutum. Malamai suna lissafa mai irin wannan kamar wanda bai da hankali ne, domin ba yadda za a yi kana jin yunwa ka zauna ka ci kuma so kake ka ji ka koshi, alhali baka nema abincin ba, alhali baka ci ba zai taɓa yiwuwa ba, don ba a koshi sai an ci, haka Allah ya tsara. To ba yadda za a yi kana jin yunwa ka, to haka wanda zai zauna ya ce shi ya yi tawakkali ba zai nema ba, to wannan ba a kiran wannan tawakkali. Tawakkali shi ne ka fita ka nema, kana mai mai da zuciyarka zuwa ga Allah. To aka ce manzon Allah wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Anan zamu ga ba an bace abinda manzon Allah zai dogara a dalilin shi ba. Ma'ana ba ce ka dogara ga Allah wajen neman ilimi ba, ba ce ka dogara ga Allah wajen neman arziki ba, ba ce ka dogara ga Allah wajen neman kaza ba, sai kuma aka ce ka dogara ga Allah wanda baya mutuwa. Ana nufin cikin komai, komai ka dogara ga Allah. Har irin cikin yanayin da muke ciki a yanzu, babban magani na wannan musiba shine mai jarabari zuwa ga Allah. Duk wani abin da za mu yi sababi ne, na tsari mutane da za a yi da gida a ce kada su fito sababi ne, wannan bai ci karo da shari'a ba. In masana suka tabbatar cewa yana cikin abin da zai bada kariya, hakanan yin allura zuwa gurin likita, hakanan wanke hannu, duk wannan sababba ne. Amma fa ba su za su hana a samu cutar ba. Wanda zai hana a samu cutar shine Allah. Kuma wanda zai sa maganin yayi tasiri, zaman gida yayi tasiri, ko wanke hannu yayi tasiri, ko cin abinci yayi tasiri, shine Allah. To kaga kenan, in mun riko da sababi na duniya.